sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraici. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harambe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Yau Litinin 13 ga watan Afrilu shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanun labarai.
Hukumomi a kasar Andalus sun fara sassauta dokokin takaita zarga-zarga. An samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da annobar COVID-19 a kasar Somalia. Sai kasuwannin hannayen jari a fadin duniya sun fara farfadowa.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa da alamu rufe kan iyakokinta da Najeriya ta yi da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus bai hana 'yan Nijar shigowa kasar ba. Za kuma a ji cewa an samu sabani tsakanin rundunonin sojan Najeriya da na Chadi akan yaki da 'yan kungiyar Boko Haram. Sannan za a ji albarkacin bakin 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya game da tarewar babban hafsan rundunar sojan Najeriya Tukur Yusuf Buratai zuwa yankin. Kamar kowace rana irin ta yau Litinin, Yusuf zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Sannan za ku ji wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duk sai bayan Yusuf ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Hukumomi a kasar Andalus Spain sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus a kasar yau Litinin, inda aka bar mutane da ke aiki a kamfanonin kere-kere da gine-gine suka koma bakin aiki. Da yake har yanzu akwai barazana ƙara yaduwar annobar, an buƙaci kamfanonin da su samar wa ma'aikatan da kayayyakin kariya da kuma tabbatar da sun ba da tazarar mita biyu a tsakaninsu da juna. Andalus na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta yi ƙamarin gaske, inda aka samu sama da mutane fiye da 165 da suka kamu da cutar, kana mutum 17,000 suka mutu. A kasarin yankunan kasar sun kasance cikin matakan hana zirga-zirga na kusan tsawon wata guda. A jiya Lahadi, Prime Minister kasar Pedro Sanchez ya ce wannan annobar barazana ce, ba ɓangaren tasiri da ta yi ga sha'anin lafiya kaɗai ba, har ma da yadda take gurgunta tattalin arziki da zamantakewar jama'a. Ya kuma ƙara da cewar don haka matakan da suka ɗauka sun haɗa da hana yaduwar cutar da zai ba da dama ga farfaɗo da tsarin kiwon lafiya da kuma tabbatar da ganin bata gurgunta tattalin arzikin ƙasar ba ta hanyar haifar da ƙarin rashin ayyukan yi ga 'yan ƙasa. Kasar Somalia ta samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus, wanda hakan ya sa aka kafa dokar hana zirga-zirga da daddare a babban birnin kasar na Mogadishu. Kwamandan rundunar 'yan sandan kasar General Abdi Hassan Muhammad ya ce dokar hana zirga-zirga za ta fara aiki daga ranar 15 ga watan Afrilu, daga misalin karfe 8 na dare zuwa karfe 5 na asuba agogon kasar. Ba a shata lokacin ɗage dokar ba. Hukumomi sun ƙara da cewar dokar ta takaita zirga-zirga za ta shafi harkokin sufuri da kasuwanci, amma ba za ta shafi shagunan saida abinci, asibitoci da shagunan sayar da magani ba. Dokar ta zo ne a ranar da ƙasar ta sami mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19. Mutumin da ya mutu ɗan majalisar dokoki ne kuma ministan shari'a a jihar Hirsha Bale.
Madalla, kashi na farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Yusuf zai karanto sauran labaran bayan mun duba rahotonmu na farko daga jihar Sokoto Najeriya, wanda ke cewa bayan da mahukunta a jihar ta Sokoto suka tabbatar da an rufe kan iyakokinsu na tsawon makonni biyu, har yanzu 'yan Nijar na ci gaba da kwararowa cikin jihar ta Sokoto, wacce ke makwabtaka da ƙasar ta Nijar, wanda tuni rahotanni suka tabbatar da ɓullar cutar COVID-19 a ƙasar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar.
Matakan da hukumomi ke dauka na hana jirga-jirga a wasu sassan kasar ta Najeriya da nufin daukar matakan kariya dangane da cutar nan ta COVID-19 da ta gallabi duniya. Jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta rufe iyakokinta karo na biyu kuma na tsawon makonni biyu masu zuwa, kari da gwamnatin tarayyar Najeriya da ita ma kanta tuni ta rufe iyakokinta. Duk da haka ana samun shiguwar yan kasar jamhuriyar Niger a nan jihar Sokoto dake kan iyaka da Niger din, sannan kuma kasar ta jamhuriyar Niger rahotanni sun tabbatar da cewar cutar nan ta COVID-19 tuni tabulla a kasar, kuma mutane da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon harbuwa da cutar ta COVID-19 ko kuma corona a kasar ta jamhuriyar Niger. To koyaya yan kasar ta Niger ke kwararowa a jihar ta Sokoto, naji ta bakin wasunsu kamar haka.
Daji maka biyo da mun samu mata dauki kaya ni sati na biyu da nan tur kaya nan ba a tsuri mai shugo da kake sabe shigo da yanzu da dauki kaya kuma da akwai ta amma mu muna kiyayewa da abubuwan da muka yi kai dokokin da aka ba mu aka fada mana in za mu shigo ko ina mu in za mu shigo sai mu wanke hannunmu da sabulu da komai da komai da ruwan magani mu tsunu
suna na sai wallahi dogon dutse jahorin a gaskiya na sa akwai ta
kamar kana ganin shigo ka Najeriya ba wani kalubale bane wanda ke kai ga ma ku dauke ta ko kuma ku yada musu
ko ka shigo cikin wadanda ba su da ita ko baka da ita, in Allah ya kaddare zaka doke ta zaka same ta. Muna nan samun kalubale ga jami'an tsaro saboda irin dan binciken da ake yi.
To koyaya yan Najeriya ke ganin kwararowar yan jamhuriyar Niger din a Sokoto da suke hulɗayar kasuwanci da su dake zaman wata babbar barazana kamar yadda wasu yan kasar suka shaida mini kamar haka.
Sana Alhaji Abubakar Lemi, to gaskiya kamar yadda ake cewa abin nan wani shina ya da ta ga wani to akwai kalubale kuma mun samu labarin masu shigowa daga jamhuriyar Niger shan akwai ta. To gaskiya kamata a dauki mataki a fara tunda mu yan uwa muke dole sai mun haɗu da su duk wanda zai shigowa a tabbatar da an tantance shi mu an samu shi ta mu shiga cikin mutane inda suke mu tabbatar da lafiyar mu ingantatta ta.
Sunana Abubakar dan Ohe Lele. Babu cewa babu fargaba saboda in nan an ka ce ma akwai rashin lafiya ko akwai matsala sannan abu na wanda zai iya shafo ka baka sani ba kina da kyau gwamnatin Niger ta tabbatar da waɗanda an masu lahiya suna aka fulɗayya da su.
To sai dai kuma duk kokarin da nayi na jin ta bakin hukumar shige da fice ta jihar Sokoto dangane da wannan lamarin abin ya citura. Koyaya mahukunta ke fuskantar wannan kalubale na shigowar yan jamhuriyar ta Niger a jihar Sokoto. ASP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Sokoto kuma ya bayyana irin matakan da suke dauka.
Kwamishinan yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita mu babu inda ba mu je ba har inda Sokoto take da iyaka da boda da kasan nan.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma ga Yusuf da karshen labaran duniya.
Farashin hannayen jarin kasashen Asiya sun fadi a yau Litinin, a yayin da masu saka jari suka shirya watan kare rahotannin samun cinikin manyan kamfanonin Amurka a wannan makon. Wannan ya ba su haske akan irin yadda annobar coronavirus ta dagargaza tattalin arzikin duniya. Hannun jarin kamfanin Nike na Japan ya karkar ranar yau da faduwa kashi 2.3 cikin 100, inda kamfanin Shanghai da tafi suka fadi da kashi kusan 1.5 na baki daya kasan. Kasuwannin kudi na Hong Kong da Australia da ma wasu sassa suna kulle a yau Litinin saboda hutun Easter. Haka kasuwannin London da Paris har ma da Frankfurt duk suna hutu. Kasuwannin Amurka kuwa sun rage sa'o'insu gabanin bude kasuwar a yau Litinin, inda kamfanonin S&P, Dow Jones da Nasdaq duk suka fadi da fiye da kashi 1.3 cikin 100. Kasuwar mai kuwa ta tashi a yau Litinin bayan wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin kasashen kungiyar OPEC da kuma Russia na ragewar man da ake hakowa zuwa gangan mai miliyan 10 a rana. A daidai lokaci da karancin bukata da kuma takaddama tsakanin Saudi Arabia da Russia sun sa farashin man faduwa. Danyen man Amurka ya tashi da kusan kashi 3 cikin 100 fiye da $23 a kowace ganga, yayin da na Brent kuwa a matakin kasa da kasa ya tashi da kashi 2.7 cikin 100, inda ya karkare akan $32 kowace ganga daya. Jami'an gudanar da zabe a jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka sun shirya tsabu domin bayyana sakamakon zaben fitar da gwani na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a makon da ya gabata. An dai jinkirta bayyana sakamakon ne sakamakon wata shari'a inda gwamnan jihar ya nemi a dakatar da gudanar da zaben a saboda annobar coronavirus. Amma kotun kolin jihar ta hana shi. Waɗanda ba su amince da gudanar da zaben ba suna masu cewa ko ɗaya bai yi hikima ba a ce mutane su fito a wannan lokaci na annoba, inda a ɓangare ɗaya kuwa 'yan sa kai suka bayyana alamu ba za su halarci gudanar da zaben ba. 'Yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisar sun buƙaci a gudanar da zaben, domin kuwa akwai mukamin jihohi da dama da ke kunshe a zaben da kasancewa gibi da ba a cike ba. Alƙalai sun yanke hukunci cewar masu zaɓe na iya aikawa da ƙuri'unsu ta hanyar wasiƙa ya zuwa ranar zaɓe a kuma tattara su a ranar yau Litinin domin ƙidaya su.
Yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Wani caccakar baki ya barke tsakanin rundunonin sojan Najeriya da na Chadi kan batun yaki da Boko Haram. Kuma yayi zafi haka? Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Nigerian Army wishes to state there is no Chadian or any other foreign country's troops on Nigerian side of the Lake Chad or in any other part of the Nigerian territory.
Kakakin rundunar sojojin Najeriya kenan kanar Sagir Musa ke fayyace cewar rundunar mayakan Najeriya na sanar da cewar babu wasu sojojin kasar Chadi ko ma wata kasa da ke bangaren Najeriya a halin yanzu ta zirin tafkin Chadi ko mata kowane bangare a Najeriya. Fafatawar da sojojin Chadi suka yi da 'yan Boko Haram ta bangaren da ke yankin tafkin Chadin ta yi shi ne da masaniyar Najeriya da magoyan bayan Najeriyar a wani matakin girmama ci gaban haɗin kan kasashen yankin tafkin Chadi karkashin inuwar rundunar dakarun haɗin kai na yankin.
Multilateral cooperation between the Lake Chad Basin Commission countries under the multinational joint task force.
Wannan ƙarin haske da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya biyo bayan ikirarin da rundunar sojojin Chadi ta yi, inda kakakinta kanar Azim Banaduwa Aguna ya ce sun shigo sun fafari 'yan Boko Haram har suka shigo cikin Najeriya. Suka shigo yankunan tsibirin Najeriya da Nijar ta bangaren tafkin Chadi, inda suka ce suna jiran su mika wuraren ga sojojin kasashen biyu. Akan haka kakakin sojojin Najeriya kanar Sagir Musa ya tabbatar da cewar duk yaƙe-yaƙen da sojojin Chad suka yi da 'yan Boko Haram a cikin ƙasar su suka yi shi amma da sanin Najeriya da goyon bayanta. Bisa fatan hakan zai hana mayakan Boko Haram samun maboya a Chadi, daga inda kuma suke tsara kaddamar da har-haren su akan Najeriya. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan yaki da ta'addanci.
Wannan cece ku ce abin da yake nunawa shine tana kasa tana dabo, kuma akwai tangarda yarjejeniya da ake da shi na kasa da kasa da za a yaki wannan matsalar Boko Haram, wadda kuma tana addaban ba Najeriya kadai ba, akwai Kamaru da Chadi da Niger. Tunda kaga kuma ana da sojojin haɗin kai amma yanzu ya fito kuma ana samun bambanci na cece ku ce, to wato ya nuna wannan yarjejeniyan tana da rauni farawa cewa ya kamata a sake yunkurin fito da wannan haɗin kai. In ba haka aka yi ba, wannan yakin zai addabi kowa, ba zai kare ba, za su tashi ne su zo nan su je can in ba wannan haɗin kai.
To shin yanzu mene abin yi? Har ila Professor Muhammad Tukuba.
Na daidai ya kamata mu yunkura a murkusa da 'yan Boko Haram nan, ba yadda za a ci kwarewa da horo da jinta na sojojin Najeriya ya zama har yanzu suna wasa da waɗannan mutane. Sojojin Najeriya sun fi ƙarfin haka. Har yanzu mu mun kuduri cewa wannan abin ba zai gagare su ba sam. Dan Allah dan Annabi shugabannin siyasa su ba su duk abin da ya kamata su ba su. Tumutu wannan abin.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto. Har yanzu dai akan batun tsaron, Babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Kanar Tukur Yusuf Buratai ya koma yankin arewa maso gabashin Najeriya, yankin da ya dade yana fama da rikicin ɗan kungiyar Boko Haram da nufin sanya ido akan yadda rundunar sojin ƙasar take gudanar da wannan yaƙi. Ga rahoton Haruna Dauda Biyu daga Maiduguri.
A ƙarshen makon da ya gabata ne da yayi rundunar sojin Najeriya ta fidda wata sanarwa da ke nuni da cewa babban hafsan sojin ƙasar Najeriya Lieutenant Tukur Yusuf Buratai ya tattare na siyasa da shirye a rubutu gabatar Najeriya inda zai dinga sa ido kan irin yadda ƙasar ke gudanar da yaki da yayin ƙungiyar Boko Haram shi da kansa. Sanarwar da daraktan hudar jama'ar rundunar sojin Najeriya wato Kazan Sakir Musa ya aikewa manema labarai na nuni da cewa babban hafsan sojin ƙasar ya so mu ziyartar wasu kam-kam na jami'an sojin ƙasar inda aka yi musu bayani na ƙarfafa gwiwa da kuma yi musu alƙawarin inganta ayyukansu. Sanarwar ya ce babban hafsan sojan ƙasa ya zaci wani patrol shi da kansa da wasu sojoji da ke yankin tafkin Alo da ya jagoranci jami'an sojan suka zaga yin sintiri a wani ƙauye da ake kira Mailmari da Maigilari. Sai dai sanarwar bai bayanin ko akwai wasu ƴan Boko Haram da aka kame yayin wannan sintiri ba. Sanarwar ya sake tabbatar wa Najeriya cewa jami'an sojan Najeriya za su ci gaba da kare lafiya da rayukan al'umma. Sannan ya umarci ƴan Najeriya da su ci gaba da ba su haɗin kai, ya kuma yi alƙawari cewa za su kawo ƙarshen yayan ƙungiyar Boko Haram da bayan ƙungiyar da ake cewa ISWAP nan ba da jimawa ba. Hakan dai ya sa nan mu jin dabakunan wasu ƴan arewa maso gabacin Najeriya ko ya suka ji da wannan sanarwa.
To yanzu dai batun dawansa northeast ai mu yanzu ba mu san dadin ba an ce musu dawo ba. Wannan shine tambayar da za a yi kenan tun lokacin da mai girma Buhari ya hau mulki. So muna zamani cewa ai za su sun dawo kenan. A shida can din ma sun tafi wani wuri ne, shi yasa suka bar mu muke ta wahala. Saboda dadin can ai ba mu san ma ba sa nan mai. Yanzu ne muka gane, yanzu ne ma suka dawo. Yanzu ne za a yi kin kenan ko kuwa kawai sun zo ne saboda coronavirus. Ya dawo da su gida.
Zuwan shi dai maybe zuwa a kawo ending din wannan abun ne. Dun sun ga shugaban kasan Chad ya fito shi da kanshi yana yi da mukarraban shi, kar abun ya su shiga kunya ne suka zo sai ba shi sa'a. Inda yin tunda sun ga ga wannan ya sa su kunya har cikin kasan su ma ya shiga yana taimakon su, to su ma su tashi farfado a kawo ƙarshen wannan.
Alhamdulillah, tunda a yanzu baban sojojin gaba daya ya dawo gida muna mishi maraba da zuwa. Kuma Allah sa zuwan shi din zai sake sa shi ya bawa sojojin shi ƙarfin gwiwa, yana tare da su a daga a jeji da kuma a gida duka. Muna fata kuma muna masa addu'a Allah ya karfafa shi zuwan shi din ya zama mana zuwan alheri. Alhamdulillah, mun gode mishi barkan shi da zuwa, muna mishi fata Allah sa su gama lafiya.
Kuwa makon jiya ma dai sai da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gayyaci gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da suka yi wata ganawa na sirri kan abin da ya shafi harkokin tsaron ƙasar. Wanda daga bisani gwamnan ya shirya manema labarai cewa jami'an sojan ƙasar Chadin suna kokari wajen tarwatsa ƴan Boko Haram da ke yankin tafkin Chadi. Abinda kuma ya rage shine sojojin Najeriya su ƙara himma wajen hana waɗannan ƴan ta'adda kurarowa cikin wannan cikin wasu yankunan Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, masauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe. Yusuf ya gabatar da shirin ilimi. Ai sauraro lafiya.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, wanda muke tattaunawa akan wasu daga cikin hanyoyi da gwamnatin jihar Nasarawa ke bi don inganta makarantun allo a jihar. Injiniya Abdullahi Sili, gwamnan jihar ta Nasarawa, ya shaida mun halin da ake ciki a jihar da kuma matakan da suke dauka. To za a iya cewa wannan nan ka ce akwai waɗanda ba za su isa ba ko ku ba za su kai gare su ba. Za a iya cewa rashin kuɗi ne zai sa wasu makarantu ba za su samu duk waɗannan abubuwa da ya kamata a ce suna da shi ba, jiha ba ta da wannan kuɗin.
Sai kowace jiha ma a Najeriya ko irin manyan jihohinmu da suke da mai, in ka duba sai ka samu abin da ya isa ba. Kai na zauna a Amerika kusan shekara 20. A Amerika kanshi idan ka tafi za ka samu a ko'yansu makarantun da ba su da wa'yansu abubuwa da yawa da wasu makarantun suke da shi. Su kila ba wurin zama ba ne, za ka ga ko wurin wasan yara ba su da shi, kowa akwai daidai ƙarfin shi da yake kuka. Akwai kuma ƙauyuka da na tafi a Amerika a jihar Indiana, akwai wa'yanda na tafi a jihar Texas, da za ka samu wa'yansu makarantun in ka tafi ka gani sai ka yi tsammanin ma a Najeriya kake. To saboda haka yake a Najeriya shi ma. Kuɗin ba zai isa a ce ko ina an yi ba. Don misali kwanan nan na samu labari akwai wani makaranta riga ne na Fulani. Su ne suka yi ƙoƙari suka gina makarantar da ciyawa. Da muka samu labari shi ne muka ce to aje a yi musu gini na siminti a kawo wannan ƙasa. To na san guda ɗaya kawai muka yi. To za ka samu kuma irin wannan da yawa. A din a hankali za a kai har a iya kaiwa ko'ina. Domin ko'ina ka zauna sai ka samu irin wannan.
To kamar da kake cewa kamar ƙasa irin Amurka ita ma akwai abubuwan da za a samu babu. To amma dai har yanzu za a ga cewar ko da akwai ba za a ce waɗansu abubuwa da suke waɗanda dole sai da su ne za a yi karatu za a ce suke buƙata ba. Misali a ce ba za ka tarar da makaranta nan a ce babu kujerar zama ba, ba za a ce makaranta babu allo ba, ko kuma a ce makaranta babu rumfa wadda za ta rufe aji ba. So wannan kaga wuga a cikin waɗannan jiha ta kama akwai makarantu irin waɗannan da babu gurin zama, babu rumfa, babu alli, babu ainihin malamai waɗanda suke nagartattu. Me kuke yi dangane da haka?
Muna nan muna gini. Na gaya maka abin da muka kashe a wannan shekara saboda wayannan gine-gine. Da kuɗin ya zo kwabo ɗaya ba mu ɗauke shi mun juya mu ce mu yi wani aiki daban da shi ba. Jihar Nasarawa ita ce jihar da na sani. Da a cikin budget ɗinmu 26 daga budget ɗinmu gaba ɗaya akan ilimi muka sa. Saboda haka daga cikin budget ɗinmu na biliyan 100, biliyan 26 zai tafi ne akan maganar ilimi. Ba wai na ce da kai haka ba, amma misali abin da nake cewa na ce kowane jiha tana yi daidai ƙarfinta ne. Bari kuma in musanta ka inda ka ce abin da ake nema. Yau Amerika irin karatun da ake nema misali karatu ne na kwamfuta. Za akwai makarantun da za ka je ba kwamfuta. Karatu ne yanzu na ICT Information Superhighway Amerika. Akwai makarantun da za ka je ba su da wannan. To saboda haka nake cewa kowane ƙasa akwai daidai abin shi. Ba wai na ce za ka tafi ba rumfa ba abin da mu. Karatunmu yanzu na rumfa ne, na aji, na wurin zama, maganar kwamfuta ma sai wane da wane da sauransu. To haka za ka je daidai ƙasan dama daidai ruwa daidai gari. Haka abin yake.
Na fahimce ka, wata abin da nake nufi cewar ku kamar yanzu a naku irin ƙoƙarin za a ga cewar ba za ku bari a samu matsayin da za a kai makaranta a ce ba ta da kujera, ba ta da allo, babu kuma rumfa. Shi nake nufi, saboda idan zan baka misali akwai wata makaranta da muka yi bincike a kai wadda take kofar Hausa a nan jihar Nasarawa a Kefi. Sannan akwai wasu makarantu zan iya lissafo maka makarantu da muka yi bincike a nan jihar Nasarawa waɗanda su ma suna fama da wannan matsala da muke magana ta ainihin gurin zama, ta rumfa, ta allo da kuma malamai ma. Ba ina magana ne kawai a shaci faɗi ba, a ina magana ne akan abubuwan da muke da tabbaci akan su a wannan jiha ta Nasarawa.
Kuma ni ma ina tabbatar maka haka yake, wannan ba musu a ciki. Amma misali a kofar Hausa da kai magana a Kefi akwai manyan makarantu da suke da duk waɗannan abubuwan su kuma a Kefi din. In ka je Abdu Zanga akwai, in ka je Bayan Gari akwai, in ka je makarantar Fada akwai, in ka je Tudun Kofa akwai, in ka je Angwarini akwai, in ka je Tudu akwai, kuma makarantu da yawa a Kefi su kuma da suke da irin waɗannan abubuwan. To amma za ka samu wani kila mutanen anguwan su suka yi kokari suka kafa wannan makaranta. Ba su kuma da karfin da za su iya, gwamnati kuma ba ta zo ta sa baki ba, amma ba wai gwamnati ta yadda garin bane gaba da a'a. Za ka ga yawanci ai shata da baka misali da wannan makaranta na wannan Fulani da suka yi. To kusa da wannan makarantar Fulanin a cikin garin Akwanga akwai makarantu da yawa. To amma zamani ne ya zo wanda dole sai ka bi a hankali, na ce ba za ka iya komai da komai ba. Duk wannan abubuwa da ka faɗi gaskiya ne. Akwai wani makaranta ma wanda gindin itace suke koyan karatunsu, wannan duk gaskiya ne, a gane ko. To amma sai a hankali an ɗauka za a bi. Sai kuma da zuciyar za a yi, shi ne nake ce maka mu muna da zuciyar zamu yi kuma muna yi kuma ana gani.
Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za mu daura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin. Sai wadda ta hada ta kuma bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
A gaida Yusuf da shirin ilimi ga kwadan Adam. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashua. Yace dokar hana fita a Saudiya har sai baba ya gani. Gwamnatin Saudiya ya kamata ta sassauta domin ƴan ƙasa su samu damar neman abinci. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura. Yace salam VOA Hausa. Muna jinjinawa Sanata Ahmed Babba Kaita na Daura game da tallafin kayan abinci da ya ba jama'a sakamakon wannan doka da aka sanya. Da fatan masu hali da ƴan siyasa za su yi koyi wajen taimakawa al'umma. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau da yace dokar hana fita za ta fara aiki a nan jihar tamu ta Neja gobe Litinin sakamakon bullar cutar coronavirus a jihar tamu. Sai dai kuma har yanzu bamu ga wani tallafi na rage radadin da zaman gida zai haifar ba daga gwamnatin jihar mu. Shine muke tambaya, shin haka za a bar mu ko kuma an bayar wasu sun yi kwana da shi ne? A sakon Musa Hadarin Asuba da Magaram cewa yayi salam VOA Hausa. Gaskiya gwamnatin kasar mu Niger ya kamata ta san cewa komai ya zafi maganin sa Allah, domin haka bai kamata a hana talakawa fita neman abincin su ba sakamakon wannan annoba ta coronavirus. Sai sakonmu na karshe, hadin gwiwa daga Sani mai langelange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce ba shakka bullar coronavirus a Kano babban abin damuwa ne. Ganin yawan jama'ar da ke cikin birnin da fatan mahukunta za su yi iya karfin su wajen ganin sun dakile barazanar wannan cuta tun kamun ta yi nisa. Allah ya sa a dace. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi, ku huta lafiya.
To kafin mu yi sallama da ku, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Hukumomi a kasar Andalus sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. An samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da annobar COVID-19 a kasar Somalia. Sai kasuwannin hannayen jari a fadin duniya sun fara farfadowa.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Yusuf Aliyu Haranda da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leather's question da ta daidaita mana sauti da ma injiniya mu na wannan lokaci. Bi Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. Ma'assalam.